Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya, an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da alluran rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara, kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Na sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so ma su ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya kan kwayoyin cututtuka, yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin ya riko jikin ka yaƙi wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abinda ke kawo cutar, sai a kashe ta, sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance kenan, ba za ta yi mutum illa ba, amma jikin mutum zai gane ta nan gaba. Kuma idan ya haɗu da irin wannan ƙwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo, sai ga rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na ƙwayar cutar ake ɗauka, sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da a ɗakin bincike ake ɗauka, sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da wata ƙwayar cuta, sai a sa shi a jikin ɗan adam, sai jikin ɗan adam ya ɗauki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya, wato ta irin kamar misali allurar corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic studies da ake a Turanci.
Na'am, to likita, menene ma muhimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to muhimmancin shi kenan ya kasance idan ƙwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam, ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin ɗan adam ɗin zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci, ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata, ko kuma ya rage mata tasiri matuƙa a jikin ɗan adam.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafinsu?
To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashenmu kamar a Najeriya misali ake yi, inda akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro. Bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka, da kuma na shan inna, da kuma na ƙwayar hepatitis, wato abinda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abinda ake fara bayarwa bayan haihuwa. Sannan bayan kamar sati huɗu da abinda ya kama haka, akwai wasu ƙwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa, wato irinsu rotavirus. Akwai irin su sarki haƙora, su shan inna ɗin, su tarin shika, wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever, sai kwanan nan kuma ga shi ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana, wanda yanzu duk wanda ka gani da alamun ya taɓa yin ciwon agana aƙalla ya haura shekara 50, saboda ba a samun ta yanzu, an yaƙe ta kuma yaƙin na an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafi.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun, har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
Abu ne mai muhimmanci, saboda wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar daje da na bada misali, ba za a manta cewa ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kau da cutar agana ba, wato smallpox kenan da Turanci. Sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda, wanda wasu wani bangaren na Najeriya misali ake kiranta sharatuwa da sauransu bakwandauro da sunayen ta, wanda ya san ta yadda da ciwon nan yake kamar shekara 20 zuwa 30 baya, cuta ce mai tsananin gaske. Amma yanzu an samu saukinta, ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta ga an samu irin waccan matsananciyar cuta. Saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hangen za su iya bayarwa a nan gaba. Zai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karɓuwa, sannan kuma mahukunta sun ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da ya kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama.
To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka, me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo?
To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya, ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam, rayuwar shi, cuta ce da za ta iya kita, cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare,
wato barazanar ta ga dan adam ke
barazanar ta ga dan adam.
Na'am.
Dan kuma yawan ta ga al'umma, sannan kuma ta yaya ake yada ta, saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana daukar su ta kwayoyin cuta bane, misali irin waɗannan kin ga kenan ba magana ake rigakafi misali. Amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma, sun ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafi don a hana yaduwar su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu a kan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya.
Na'am. To likita, idan muka dawo nan gida ma Najeriya, za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi, wani kira za ka yi wa jama'a game da haka?
Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan. Idan har Allah ya sa har ka kafe misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane, za ka ga maganganu ne da yawa. Amma abu mafi tasiri shi ne rashin yadda, akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta. Ba zan manta ba lokacin da muna yara, ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga gari ya ce sarki ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku, duk mai ɗa ya kawo shi za a yi mai allurar rigakafi. A wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi, za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya’yansu ana yi musu. Saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmamawa tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki. Wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda, har waɗanda ake mulka suna ganin cewa masu mulkin su za su iya sai da su, za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su. Sannan abu na biyu da buƙatar a ce, kamar ƙasashe irin namu, da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kanmu waɗannan allurai, inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba, aƙalla a ce muna da wasu da za mu iya wa kanmu. To idan mu muke yi, da zai ɗan rage zargi da ake samu. Sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya. To wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafin. Saboda haka abubuwa ne da dama da sa ake samu wannan.
Na'am.
Amma dai wannan ba zai kauce maganar ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake buƙata ba, wanda suke taimakawa wurin yaƙar cututtuka da kuma samun sauƙin cututtuka nan da ake yi ba.
Ta masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato.
Tattalawar Musa Tahir.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. A tana cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. Babu mai roje da ni.